إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قوديا والله سبحانه وتعالى da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin khalifa na uku cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Uthman dan Affan Allah yarda da shi wannan shine majalisi na uku a wannan yammaci na Alhamis tara ga watan Rabi'ul Awwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 12 ga watan Satumba na shekara ta 2024 mawdu'in da zamu tashi a kansa a wannan majalisi karkashin tarihin wannan khalifa shiryayye shine islamuhu musuluntarsa musuluntar sayyidina Uthman Allah yarda da shi yace kana Uthmanu kad nahaza rabi'ata wa thalathina min umrihi hina da'ahu Abu Bakr as-Siddiq ila al-Islam sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya ta samma shekaru 34 da haihuwa yayin da sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya kira shi zuwa ga musulunci kenan shigan sayyidina Uthman musulunci akwai tasiri na sayyidina Abubakar Allah yarda da shi yace walam yu'raf anhu talakkun aw tala'thumun بل كان سباقا أجاب على الفور دعوة الصديق سيدنا عثمان باب وانا أبو دعاك سني دقا غريشي نا جنكيري وذنكر برمسلنشي كوكما جاد بايا وذنكر برمسلنشي كوكما نواه وذنكر برمسلنشي يتي بل كان سباقا أي شي كما سيدنا عثمان يا كسن شي واندا yayi rigaye ne wajen karbar musulunci wanda yayi maza wajen karbar musulunci ajaba alal fawri da'watas siddiq ya amsa cikin gaggawa kiran da sayyidina Abubakar ya masa kiransa zuwa ga musulunci da ya zuwa ga kiransa da ya zuwa ga musulunci ya amsa masa cikin gaggawa bai yi nawa ba bai yi jinkiri ba bai yi tararradi ba bai yi koma da baya ba atake ya amsa wa sayyidina Abubakar yace fa kana bidhalika min as-sabiqin al-awwalin da hakan sai ya kasance daga cikin na farko farko wanda suka yi rigaye wajen shiga addinin musulunci wadanda Allah madaukakin sarki a gurare daban-daban ya jinjina musu la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى wannan jinjina ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ma wadanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci yake nuna kimar su da matsayin su a gurin sa ta yadda ba za su zama daya da wanda shigan su musulunci yayi jinkiri ba har sai bayan sulhul hudaybiya sannan yake cewa was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه waɗanda suka yi rigaye su Allah madaukakin sarki ya fara ambato a matakin farko cikin al-muhajirun da kuma cikin al-ansar to sayyidina Uthman Allah yarda da shi yana cikin mutane na farko da suka yi rigaye wajen shiga wannan addini na musulunci mai haske yace hatta qala abu ishaq hatta kai ga abu ishaq yace wane ne abu ishaq din nan abu ishaq din nan idan ba a mance ba lokacin da muke tarihin sayyidina Umar mun yi takaitaccen tarihin sa ta yadda duk inda muka samu ambaton sa yazo mu san ko shi wane ne to amma tarihi yana da wata dabi'a abinda ka karanta shi so ɗaya ka wuce idan aka sake nana ta maka shi bayan kwanaki ko watanni sai ka ji kamar baka taba karanta shi ba tarihi yana da wannan dabi'ar dan tabbas yanzu wata kilda za mu nemi a bayyana mana wane ne Abu Ishaq kamar abun zai ci tura kwarai saboda shi tarihi yana buƙatar nana ta shi har ya zauna ta yadda duk lokacin da aka buƙaci halarto wani bayani dake da alaka da tarihi ba za a samu tseko ba to amma idan so ɗaya kawai aka yi karo da abu ya wuce tare da shudewar kwanaki da watanni mutum sai mance shi kamar bai taba karo da shi ba shi Abu Ishaq shine ake ce masa As-Sabi'i Abu Ishaq As-Sabi'i la'alla da na ambaci wannan nisba tasa wasu mu za su iya tuno wane ne shi ko kuma a fara kokarin tuno wane ne Abu Ishaq As-Sabi'i saboda a baya mun yi ishara akan sa tabi'i ne cikin tabi'an musulunci wanda asalin sunansa Amru bin Abdullah al-Hamdani al-Kufi mutumin garin Kufa ne kuma babban malami ne cikin malaman garin Kufa malamin hadisi an haife shi a shekara ta 32 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina lokacin khalifancin wannan khalifa na uku sayyidina Uthman Allah yarda da shi kuma shi wannan Abu Ishaq din yayi riwayar hadisai masu tarin yawa daga adadi mai yawa cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin su Abdullah dan Abbas irin su Al-Bara'u ibn Azib irin su Sa'di ibn Hatim At-Ta'i irin su Abdullah ibn Amr ibn Al-As irin su Muawiyatu ibn Abi Sufyan irin su Zaid ibn Arqam da makamantansu kakenan tabi'i ne babban tabi'i dube da adadi mai yawa na sahabbai da yayi riwaya daga gare su har ila yau shi ma an samu adadi mai yawa na manyan tabi'ai da suka dauki hadisi gurin sa suka yi riwayar hadisi gurin sa mafi shahara daga cikin su akwai Masruq Masruq babban tabi'i ne cikin tabi'ai wanda ya yawaita riwaya daga ummuna Aisha Allah ya dada ita to Masruq yana cikin daliban Abu Ishaq As-Sabi'i kuma yayi riwayar hadisi a gurin sa akwai babban malamin fiqhu Muhammad ibn Sirin shi ma yana cikin waɗanda suka yi riwaya a gurin Abu Ishaq As-Sabi'i sannan akwai Imam Az-Zuhri babban malamin hadisi malamin mutan Madina shi ma yayi riwaya a gurin Abu Ishaq As-Sabi'i sannan akwai babban malamin tafsiri Qatada ibn Da'amah As-Sadusi shi ma yayi riwaya a gurin Abu Ishaq As-Sabi'i babban malami ne kamar yadda nayi bayani na musulunci wanda malamai da yawa sun jinjina masa sun yabe shi daga ciki akwai malamin Imam al-Bukhari da ake kiransa Ali ibn al-Madini ya bayyana cewar waɗanda suka kiyaye wa duniya ilimi bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutane guda shida ne na farko yace a garin Kufa akwai Abu Ishaq As-Sabi'i wanda muke magana kansa sannan kuma akwai Al-A'mash waɗannan mutane biyu a garin Kufa sun taka rawar gani wajen kiyaye addinin nan na musulunci sannan kuma yace a garin Basara akwai Qatada ibn Da'amah As-Sadusi wanda muka ambace shi dazu kadan da kuma Yahya ibn Abi Kathir waɗannan mutane guda biyu daga garin Basra kaga in mun hada da mutane biyu daga garin Kufa mun samu mutane guda hudu sannan kuma a garin Madina akwai Imam Zuhri sai waɗannan mutane sun kiyayewa al'umma addinin su wato addinin musulunci to kaga wannan yake nuna mana kimar wannan tabi'i Abu Ishaq As-Sabi'i Abubakar bin Iyash ɗaya daga cikin tabi'ai na musulunci yace shi tunda yake da Abu Ishaq As-Sabi'i bai taba ji ya ci naman wani ba bai taba ji yayi da wani a bayan idansa ba yace idan kuma aka ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi sai ka dauka a duniya ba wanda ya kai shi falala saboda kimar sahabban annabi a gurinsa ya rasu shekara ta 127 bayan hijira shi Abu Ishaq As-Sabi'i to wannan tabi'i yana hakaito mana yadda sayyidina Uthman ya musulunta da kuma yadda sayyidina Uthman yayi rigaye wajen shiga musulunci yace kana awwalun nasi islaman ba'da Abi Bakr wa Ali wa Zaid ibn Harithata Uthman yace wanda ya kasance farkon musulunci bayan sayyidina Abu Bakar da Zaid ibn Haritha da Ali shine Uthman kenan wannan yana nuna mana a bayanin nan na Abu Ishaq As-Sabi'i na nuna mana cewar sayyidina Uthman cikin jerin waɗanda suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum na hudu saboda Abu Ishaq yana cewa farkon wanda ya karbi musulunci in ka dauke Abu Bakar ka dauke Ali ka dauke Zaid ibn Haritha shine Uthman ka kenan Abu Bakar daya na farko Zaid ibn Haritha Ali na biyu Zaid ibn Haritha na uku Uthman shine zai zo a mataki na hudu yace fa kana bidhalika rabi'a man aslama min ar-rijal da hakan sai kasance na hudun musulunta cikin maza cikin jerin maza sayyidina Uthman shine mutum na hudu da ya karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace wala alla sabqahu hadha ila al-islam kana natijatan lima hadatha lahu inda audatihi min ash-sham to anan gurin zai bayyana mana dalilin da yasa sayyidina Uthman ya shiga musulunci malamai na tarihi sun ambaci dalilai guda biyu da suka sanya wa sayyidina Usman karbar wannan addini na musulunci to anan mawallafin wannan littafi Nasiratu Amirul Mu'minin Uthman bin Affan shakhsiyatuhu wa asaruhu ad-doktor Ali As-Sallabi hafizahullahu ta'ala ya ambaci dalili guda to akwai wani dalili na biyu cikin dalilai da suka sanya sayyidina Uthman karban wannan addini na musulunci dalili na farko yace kana natijatan lima hadatha lahu inda audatihi min ash-sham sakamakon abin da ya faru da sayyidina Usman a yayin da yake dawowa daga Sham wannan yana daga cikin dalilan da suka sa ya karbi musulunci wato abin da ya faru da shi a hanyar dawowansa daga Sham wannan na daga cikin dalilan da suka sa ya karbi musulunci mun san sayyidina Usman kamar yadda muka karanta a baya babban dan kasuwa ne dama sana'ar mutan makka kasuwanci to a cikin yan kasuwan makka akwai wanda suke da wadata a tafarkin kasuwancin akwai wanda kuma suke da dan dadai gwargwado rufin asiri akwai wanda kuma yan kasuwan ne amma kuma talakawa ne mun san ba kowane dan kasuwa bane mawadaci yan kasuwa kala-kala ne akwai wanda dan kasuwa ne amma yana da wadata akwai wanda dan kasuwa ne matsakaici ba za a kira shi talaka ba kuma ba za a kira shi mai wadata ba akwai wanda dan kasuwa ne amma talaka ne kowa da yanda Allah ke buda masa arzikinsa to shi sayyidina Uthman yana cikin jerin yan kasuwan makka amma masu wadata to sai zamanto galibi yakan je yankin Sham da zimmar kasuwanci to dalili cikin dalilai da suka sa karbi musulunci shine abin da ya faru da shi a hanyar dawowansa daga Sham lokacin da yaje da hajarsa ta kasuwanci yace wa qad qassahu radiyallahu anhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam حين دخل عليه هو وطلحة بن عبيد الله سيدنا عثمان يا جويا لابارن أبن دي فارد شي ومنزان الله صلى الله عليه وسلم يا عند يشيغ قرم منزان الله شيد طلحة لن عبيد الله يا عند سكشيغ قرم منزان الله فعرض عليهم الإسلام سي منزان الله يبجرو مسد مسلنتي يتلة تامس مسلنتي أكن سكر مسلنتي وقرأ عليهم القرآن يكرن تامس القرآن سيدنا عثمان ده طلحة لن عبيد الله yayin da suka shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai ya tallata musu wannan addini na musulunci ina suka shiga gurin manzon Allah sun shiga gurin manzon Allah a Darul Arqam bin Abul Arqam saboda yayin da annabi ya fara da'awar sa bai fara ta babainal jama'a yana yin ta ne a boye yakan duba mutane na garin Makka yanayin mutun da dabi'unsa da halayyarsa suke hukunta manzon Allah yaga nitsuwar yaje tallata masa musulunci ko kuma rashin nitsuwar haka din kenan a farkon da awar annabi ba kowa yake tallata musulunci ba sai mutumin da ya gamsu cewar in har yaje tallata masa musulunci ba za a samu matsala ba kuma zai karbi musulunci sannan ko da bai karbi musulunci ba ba zai yi bita da kulliwa manzon Allah da wanda suka musulunta ba to ire-iren waɗannan manzon Allah yayi ta bibiya yana tallata musu musulunci gabanin yazo ya fara da'awar ta sa bainal jama'a to shine lokacin da sayyidina Uthman ya shiga gurin annabi shi da Talha dan Ubaidillah annabi yana gidan Arqam bin Abul Arqam anan yake buya ya karantar da sabbin musulunta wanda suka shiga musulunci annabi ya karantar da su addini abinda aka saukar masa na ayoyin Qur'ani ya karantar da su to amma yana yin wannan ne duka a boye to sai zama duk wanda yake buƙatar ya karbi musulunci gurin sa sai ya je ya shiga gunda yake boye gidan Arqam bin Abul Arqam sai annabi ya bashi musulunci ya shiga ya bashi kalmar shahada ya karbe ta ya shiga musulunci da ita to anan ana mana bayanin yadda aka yi sayyidina Uthman ya musulunta yayin da suka shiga gurin manzon Allah shi da Talha dan Ubaidillah sai manzon Allah ya bijiro musu da musulunci ya karanta musu alqur'ani wa anba'ahuma bi huquqil islam ya ba su labari dangane da haƙoƙin musulunci menene haƙoƙin musulunci haƙoƙin musulunci a wancan lokaci shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da ibada da kauda kai daga shirka saboda su kansu mushrikan idan an tambaye su me annabi yake kiran su zuwa gare shi to annabi yana kiran su zuwa ga haƙoƙin musulunci ne hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa qissar Hiraqal tare da Abu Sufyan Hiraqal mun san manzon Allah ya aika masa wasiƙa akan ya karbi musulunci lokacin da wasiƙar manzon Allah ta isa ga Hiraqal sai ya ji labarin cewar ai wasiƙar daga yankin Hijaz take ina ne Hijaz Makka da Madina da Ta'if su ake kira Hijaz wasiƙar daga wancan yankin ta fito sannan kuma a lokacin da wasiƙar ta iso ga Hiraqal ƴan wannan yanki sun shigo yankin shi Hiraqal yankin Sham kenan sun shigo da nufin kasuwanci to shine da ya ji labari sai ya ce maza a je a kira masa su wannan tawaga ta kasuwanci karkashin jagorancin Abu Sufyan suka zo suka hadu da Hiraqal a wani guri da ake kiransa Iliya Hiraqal yace a cikin kuwa ke da dangantaka da matashin nan da ya bayyana yake cewa shi annabi ne Abu Sufyan yace ni ne nake da dangantaka da shi sai Hiraqal yace a matso masa da shi Hiraqal kamar yadda muka sani sarki ne na Rumawa yace a matso masa da Abu Sufyan aka matso da Abu Sufyan gaban Hiraqal sai yace wa sauran Qurayshawa da suke tare da Abu Sufyan ƴan tawagar Abu Sufyan zan yi masa tambaya ya bani amsa in ya faɗi ƙarya ku ƙaryata shi Abu Sufyan ya ce wallahi ba dan tsoron kar bata wa kaina suna ba da nayi ƙarya wa manzon Allah. Hiraqal yayi ta tambayan Abu Sufyan, Abu Sufyan na bawa Hiraqal amsa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tambayar da yayi wa Abu Sufyan ta ƙarshe shine fa madha ya amurukum, to me yake kiran ku zuwa gare shi, me yake umurtaku? Abu Sufyan sai ce abun da yake kiran mu zuwa gare shi, abun da yake umurtar mu, i'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, yana ce mana mu bautawa Allah shi shi kadan, sakar mu shirka da shi ko kadan. Watruku ma kana ya'budu aba'ukum, ku bar abun da iyayenku suka kasance suna bautawa. Wa ya'muruna bis salati, sannan yana umurtar mu da yin sallah. Was sadaqati, da bada sadaka, ciyarwa. Wal afafi, da kuma kamewa. Ce waɗannan su ne abubuwan da yake kiran mu zuwa gare shi. To shi yasa lokacin da Sayyidina Uthman suka shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi da Talha ɗan Ubaidillah, sai annabi ya kira su zuwa ga waɗannan abubuwa. Na farko ya kira su su bauta wa Allah shi kadai, su kakkaɓe hannunsu daga bautan gumaka, su bar abin da iyaye da kakanni suka kasance suna bautawa. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma ya kira su ga yin sallah. Na uku ya kira su ga ciyarwa da sadaka. Sannan na hudu ya kira su daga zuwa ga kamun kai. To waɗannan su ne karantarwar musulunci, haƙoƙin musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa su Sayyidina Uthman. Wa wa'adahum al-karamata minallahi, ya musu alƙawarin karama da za su samu daga gurin Allah, cewar in suka shiga wannan addini na musulunci, abubuwan nan da ya kira su zuwa gare shi suka karɓa, suka rungume shi, to za su samu karama gurin Ubangiji. Nan duniya za su yi daddaɗar rayuwa, sannan a kabari za su tsira daga azaba da fitina, sannan ranar gobe kiyama aljanna tana nan tana jiransu. Annabi ya bayyana musu wannan take fa'amana, sai Sayyidina Uthman da Talha dan Ubaidillah Allah da su sai suka yi imani, wa saddaqa, suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan gurin mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan kissar, ya yanko mana yanda aka yi Sayyidina Uthman ya karbi musulunci gurin Annabi, amma wane sababi ya sa shi ya zo ya karbi musulunci bai kawo mana sababin ba. To yanzu zai mana bayanin sababin. Yace fa qala Uthman, bayan Uthman ya shiga musulunci, ya karbi musulunci gurin manzon Allah, sai yake cewa manzon Allah, ya Rasulullah, ya manzon Allah, qadimtu hadithan min ash-sham, ban dade da dawowa daga Sham ba. Sayyidina Uthman yake bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar bai dade da dawowa daga Sham ba. Yace falamma kunna baina ma'an wa zarqa, muna hanyar mu ta dawowa, yayin da muka iso wani guri da ake kiransa ma'an, yayin da muka iso wani guri tsakanin ma'an, ma'an sunan gari ne cikin garuruwan Jordan, Zarqa shi ma sunan gari ne cikin garuruwan Jordan, kenan sun bar ma'an ba su ƙarasa Zarqa ba, suna tsakanin waɗannan garuruwa guda biyu. Yace sai suka ji gajiya ta kama su, sai suka kwanta suka yada zango za su ɗan yi bacci su huta. To da suka kwanta yace sai gyangyaɗi mai ƙarfi sai ya rufe shi. Yace ina cikin wannan yanayi, fa idza munadin yunadi ayyuhan niyam habbu fa inna ahmada qad kharaja bi makkah. Yace lokacin da muka mun dawo daga Sham, mun je mun yi kasuwanci mun dawo, mun wuce garin Mu'an, Ma'an gabanin mu isa garin Zarqa, sai muka ji mun gaji, muka ga ya kamata mu sauka mu huta. Yace da muka sauka muka yada zango, gyangyaɗi ya lullube ni da ni da wanda suke tare da ni. Yace a cikin gyangyaɗin da nake, sai na ji wani mai kira, yana kira yana cewa ya ku masu bacci ku tashi, fa inna ahmada qad kharaja, lallai Ahmad ya bayyana bi makka a garin Makka. inji sayyidina Uthman waye Ahmad kenan Ahmad shine manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ai yana daga cikin sunayen manzon Allah Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa ya bayyana cewa yana da sunaye guda biyar hadisin Jubair dan Mut'im Allah ya yarda da shi annabi yace inna li khamsatu asma annabi yace lallai ni ina da sunaye guda biyar ana Muhammadun ni ne Muhammad kaga Muhammad shine sunan da aka fi sanin manzon Allah da shi kowa ya fi sanin shi da Muhammad in an tashi ma za a yi magana kan manzon Allah za a ce Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan suna shine suna na farko cikin jerin sunayen manzon Allah wanda kuma da shi din yafi shahara shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da shi a gurare daban-daban cikin alqur'ani Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قاكم سورة محمد سورة سكتم دعك كرات دا سورة محمد to wannan suna ne na farko cikin sunayen manzon Allah da yace yana da su guda biyar yace wa ana ahmadu ni ne ahmad ya ati min ba'di ismuhu ahmad Allah ya kira shi da ahmad a cikin alqur'ani haka nan cikin littafin injila Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da ahmad to anan gurin sayyidina Uthman yana cikin bacci a hanyar sa ta dawowa daga sham bayan ya je yayi kasuwanci ya gaji yaya da zango dan ya huta bacci ya dauke shi sai ya ji mai kira yana kiransa cewar kai masu bacci ku tashi ku farka lallai Ahmad ya bayyana a garin Makka Ahmad kaga kenan manzon Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana almahi ni ne mahi sunansa na uku kenan sunan manzon Allah na uku almahi menene ma'anar almahi yace alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wanda dani ne Allah zai goge kafirci kuma Allah ya goge kafirci da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama saboda ai mu nan azare ai manzon Allah bai taba takowa ba amma kuma duka azare ai musulmai ne kenan kaga da manzon Allah Allah ya goge kafirci a ban kasa Bauchi state manzon Allah ya taba takowa ya zo Bauchi bai taba takowa ba amma kashi 90 da wani abu na cikin 100 na ɗan jihar Bauchi musulmi ne garin Kano Katsina Jigawa Maiduguri duk manzon Allah bai taba zuwa ba amma ga musuluncin da manzon Allah ya zo da shi duk ya mamaye waɗannan garuruwa Najeriya kaso kusan 60 cikin 100 na ƴan Najeriya musulmi ne kuma manzon Allah bai taba takowa zo Najeriya ba kaga wannan duk ya fito mana da ma'anar sunan manzon Allah Almasi wanda Allah ya goge kafirci da shi ma'ana da aiko shi wannan sunan sa na uku kenan cikin hadisin Muslim sunan sa na hudu yace wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami ni ne al-hashir daga cikin sunan manzon Allah akwai al-hashir ma'anan al-hashir wanda za a tashi mutane bayan sa ma'ana bayan an tashe shi a kabari sai a tashi sauran mutane a bayan sa kenan manzon Allah shi za a fara tayarwa a kabari bayan kowa ya mutu idan an zo tashin kiyama mutun na farko da za a fara fitarwa daga kabarin sa shine manzon Allah sai sauran mutane kuma a tada su a bayan sa wannan shine ma'anan al-hashir wanda za a tashi mutane a bayan sa sannan sunan sa na biyar na karshe cewa ana al-aqib ni ne al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wanda babu annabi a bayan sa ma'ana cika makon annabawa karshen annabawa to nan dai a mafarkin sayyidina Uthman ya ji an kira annabi da Ahmad cewa ya bayyana a Makka yana cewa shi manzo ne sayyidina Uthman yace fa qadimna sai muka iso garin Makka yace wannan abu da naji a mafarki na ana gaya mun yana ta kai kawo a kwakwalwata yace yayin da muka iso garin Makka fa sami'na bika sai muka ji labarin ka ana cewa ai ka bayyana kana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci wannan yasa nayi tattaki na zo gurin ka dan ka mun bayanin wannan addini na musulunci to shine annabi da ya masa bayani shi da Talha dan Ubaidillah take suka karbi addinin musulunci din wannan shine sababi na farko da ya sanya sayyidina Usman shiga musulunci in ba amince ba a farkon bayanin mu mun bayyana cewar sabubba guda biyu ne malaman tarihi suka kawo da suka sanya sayyidina Uthman shiga musulunci wannan sababi na farko kenan kenan yanzu zamu iya takaita bayanin mu dangane da sababi na farko cewar sayyidina Uthman ya tafi kasuwanci ne kamar yadda ya saba a yankin Sham ma'ana sababi na farko ya faru ne sakamakon fitan sayyidina Uthman daga Makka zuwa yankin Sham da nufin yin kasuwanci bayan ya isa Sham yayi kasuwancin sa ya kare ya kamo hanyar sa ta dawowa garin Makka gabanin yayi nisa da yankin Sham ya wuce wani gari da ake kiran sa Ma'an gabanin ya isa wani gari da ake kiran sa Zarqa duka garuruwa ne karkashin Jordan sai ya ji gajiya ta kama shi sai ya ga cancantar ya sauka dan ya huta to shine ya sauka ya kwanta dan ya huta sai bacci ya kwashe shi a cikin baccin sa sai ya ji wani yazo yana yekuwa yana kiran sa da shi da abokan tafiyar sa cewa su tashi daga wannan baccin nasu saboda Ahmad ya bayyana a Makka yana kiran mutane zuwa ga addini yace take sai ya farka daga baccin sa tare da wanda yake tare da su abun sai yayi ta kai kawo a kwakwalwar sa yayin da ya isa garin Makka sai labari ya ji ya watsu cikin garin Makka cewa ai annabi ya bayyana yana kiran mutane a daina bautawa gumaka a zo a kebe ibada a takaita ta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to lokacin da yaji mutane na yawo da wannan maganar sai tuno ai a hanyar sa ta dawowa cikin baccin sa wani mai kira yazo yana ce masa ku tashi Ahmad ya bayyana a Makka to bai yi wata ba sai ya tafi inda manzon Allah yake boye kamar yadda muka yi bayani gidan Arqam bin Abul Arqam da ya isa sai yake tambayan manzon Allah cewar ya ji an ce ya zo da addini sabo ya masa bayani mana wani irin addini ne wannan shine annabi ya bayyana masa addini ne da yake kiran mutane su kadaita Allah shi kadai da bauta su daina bautan gumaka su daina bautan abinda suka samu iyaye da kakanni na bauta musu to wannan bayanai sun kama hankalin sayyidina Uthman take sai karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sababi na farko kenan da malamai suka hakaito na tarihi da ya sanya sayyidina Uthman ya karbi musulunci gurin manzon Allah wanda Ibn Sa'd ya kawo wannan sababin cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra to sababi na biyu kuma malaman sira sun kawo shi a cikin littattafai na sira da ya sanya sayyidina Uthman karban musulunci gurin manzon Allah in muka ji sababi na biyu zamu ji ya bambanta da wannan sababi na farko da muka karanta sannan hanyar da sayyidina Uthman din ma ya biya karbi musuluncin a sababi na biyu ya bambanta da hanyar da ya biya karbi musulunci a sababi na farko sababi na biyu kamar yadda littattafan sira suka bayyana cewa wata rana sayyidina Uthman a wani dare cikin darare yana zaune jikin ɗakin Ka'aba sai ya ji ana yawo da labari cewar ai annabi ya aurar da ƴarsa Ruqayya ga Utbah bin Abi Lahab yana zaune sayyidina Uthman yana zaune da daddare jikin ɗakin Ka'aba sai ya ji labari na yawo kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aurar da ƴarsa Ruqayya ga Utbah bin Abi Lahab to ita kuma wannan diya ta manzon Allah Ruqayya tana da kyan halitta tana da kyan sura to sayyidina Uthman yayi sha'awar a ce ya aure ta lokacin da wannan labari ya iska sayyidina Uthman na cewar manzon Allah ya aurar da yarsa Ruqayya ga Utbah ibn Abi Lahab abun sai da ke zuciyarsa bai wata ba sai tashi daga inda yake zaune jikin ɗakin Ka'aba yana kaito na ni Usman ya aka yi na yinawa na yi jinkiri har Utbah ya riga ni auren Ruqayya to sai tashi cikin zulumi da zafin zuciya bai tafi bai zame ko ina ba sai gida sai tafi gida yayin da ya iso gida sai tadda umansa yar uwar mahaifiyarsa kenan wacce ake kiranta Su'uda bintu Quraiz ita kuma wannan umma ta sayyidina Uthman malaman tarihi suna cewa boka ce tana tsafi kuma tana abu da yake da alaka da duba wato tana duba kuma tana tsafi sayyidina Uthman lokacin da ya iso gida sai iske ta a gida tana zaune sai take ba sayyidina Uthman labari cewa ai Muhammadu an aiko shi da sako tana nufin annabi kenan an aiko shi da sako na wani sabon addini da yazo da shi daga gurin Allah sannan kuma addini ne da taje yan ana cewa addini ne na rabauta addini ne na tsira to wannan magana da ta yi wa sayyidina Uthman duk da boka ce amma magana ta zauna a zuciyar sayyidina Uthman da ya fita daga gida sai ya tafi daba majalisa kenan gurin da suka zama saba zama suna fira su dan tattauna haka su rage lokaci su dan yi yammaci su raka dare to sai aka wayi gari daba su daya majalisar su ɗaya da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi to da ya fita majalisa sai tadda sayyidina Abubakar shi ma ya fita majalisa sayyidina Abubakar sai kula da sayyidina Uthman a ranan kamar ba shi da nishadi kuma kamar wani abu yake tunani sai yake tambayar sa me ke kai kawo a kwakwalwarka ne me kake tunani to sai sayyidina Uthman ya kwashe labarin abin da ya ji daga gurin umansa Su'uda wannan bokar sai juye wa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar sai ce kai tanka Usman karka yadda wani ya riga ka karban wannan addini ne na gaskiya ni ma na karba kai maza ka karba karka yi nawa karka yi jinkiri yake ga sayyidina Usman suna cikin wannan maganar sai ga manzon Allah ya zo wucewa da shi da sayyidina Ali sai Abubakar ya je samu manzon Allah yake ba shi labarin yadda suka yi da Uthman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu sayyidina Uthman sai yake ce masa ya Uthman ajibillah ka amsa wa Allah ila jannati zuwa ga aljannarsa fa inni rasulullahi ilaika wa ila jami'i khalqi lalle ni manzon Allah ne gare ka da kuma duk sauran halittun Allah kenan annabi sai ya kira sayyidina Usman take zuwa ga musulunci sayyidina Usman sai karbi musulunci ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah to na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma kai manzon Allah ne dan uwa idan mun duba waɗannan sabubba guda biyu zamu ga sun bambanta na farko sababi na farko ya bambanta da sababi na biyu sannan in mun duba yadda aka yi sayyidina Uthman ya shiga musulunci a sababi na farko ya bambanta da yadda ya shiga musulunci a sababi na biyu to wanne ne furin jaye kenan cikin sabubban nan guda biyu wanne za a rinjayar kan dan uwansa na farko za a rinjayar akan na biyu ko na biyu za a rinjayar akan na farko malamai suka ce zai iya yiwa duka sabubba guda biyun nan sun faru sababin farko shine abin da ya faru da sayyidina Uthman a hanyarsa ta dawowa daga Sham hanyarsa ta dawowa daga Sham da ya je kasuwanci suka ce wannan zai iya shine abu na farko da ya fara faruwa da sayyidina Uthman ya zo garin Makka ya zauna jikin ɗakin Ka'aba ya ji labarin auren yar annabi Ruqayya da dan Abu Lahab Utbah ya tafi gida sai uman sa wannan boka da ake kiranta Sauda sai take ce masa ai annabi ya bayyana to sai ya tuno ai wannan bayanin da take masa ya gani a mafarkin sa a hanyar sa ta dawowa daga Sham ana ce masa ku tashi kai masu bacci lallai Ahmad ya bayyana a Makka to sai wannan mafarki da yayya dace da labarin nan da Umar sa take gaya masa to shine yayi tunanin ya je samu manzon Allah to da ya fito ya zo majalisa anan ne yake bayyana wa sayyidina Abubakar kaji abin da ya faru sannan Abubakar yake ce masa eh wannan addini ne na gaskiya to shine manzon Allah da ya zo ya hadu da shi sai ya ji eh ya nitsu ya karbi musulunci ya bi manzon Allah Darul Arkam bin Abil Arkam suka ce duka zai iya yuwa ya faru kenan sabubba guda biyu ne suka sa sayyidina Usman ya karbi musulunci sababi na farko mafarki da yayi a hanyar sa ta dawowa daga kasuwanci hanyar Sham cewa mai kira ya zo yana kiran sa cewa ya tashi daga baccin sa lallai Ahmad ya bayyana a Makka yana kiran mutane zuwa ga musulunci sababi na biyu kuma wannan Umar tasa da ake kiranta Sauda da take bayyana masa cewa annabi ya zo da addinin musulunci maganganunta suka zauna a zuciyar sayyidina Usman waɗannan sabubba sai suka sa karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shine takaitaccen bayani dangane da musuluntar sayyidina Usman to anan gurin bayan an yi bayani game da musuluntar sayyidina Usman sai shi mawallafin littafin ya dan yi tsokaci takaitacce yace faqat ta'ammala fi hadhihi ad-da'wati al-jadida bi hudu'in ka'adatihi fi mu'ajalati al-umuri فوجد انها دعوه الى الفضيله ونبذ الرذيله دعوه الى التوحيد وتحذير من الشرك يتي فقد تامل في هذه الدعوه الجديده سيدنا عثمان يا زرففا تنانينسا ا wannan da'awa sabuwa ta manzon Allah da yazo yake yinta bihudu cikin nitsuwa da yake sayyidina Uthman mutun ne wanda yake mai nitsuwa ka'adatihi bisa al'adarsa duk abin da yazo wa sayyidina Usman yakan tsaya ya kalli wannan abun kallo wanda yake mai zurfi cikin nitsuwa da basira to haka zalika wannan addini sabo sayyidina Usman sai da ya zurfafa tunani a kansa sai ya fahimci cewa addini ne da yake kiran mutane zuwa ga duk wani alkhairi sannan kuma yake nisantar da mutane ga duk wani sharri sannan addini ne da yake kiran mutane zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da ibada yake tsawatar da mutane da yin shirka sannan addini ne da yake kiran mutane zuwa ga kebance ibada ga Allah subhanahu wataala sannan yake kiran mutane zuwa ga kyawawan dabi'u to kaga sayyidina Uthman tunda mutum ne mai tataccen tunani waɗannan abubuwan duk za su sa ya karbi wannan addini ba tare da yayi tararradi ba duwani abu da yake da alaka da kyakkyawa kyautata mu'amala kyautata zamantakewa addinin musulunci duka yana kiran mutane zuwa ga wannan sannan yana tsawatarwa mutane munana mu'amala to da sayyidina Usman ya waiwaya sai ga irin abin da mutanen sa ke yi na bautan gumaka sai ga gumakan nan ba sa ji ba sa gani ba sa magana inda wani abu zai tunkaro shi mummuna ba za su iya tunkude masa ba to sai ga menene amfanin bautan irin waɗannan ababe to wannan duka ya bada dama wajen rungumar wannan addini na musulunci sannan kuma da ya sake duba sai ga mutanen sa suna cin mushe mushe ma wani lokaci zaka ga ya fara wari sai ga kuma addinin musulunci ya haramta cin mushe to mushe kuma abu ne wanda zai iya cutar da mutum ko da a lafiyarsa to sayyidina Uthman wannan sai ƙara sa addinin musulunci ya samu kima da karbuwa a zuciyarsa sannan da ya sake waiwayawa sai ga al'ummar sa mutane ne da zubda jini ba wani abu bane a gurin su yanzu za a iya zubda jinin mutum akan abin da bai taka kara karya ba sai kaga akan kwantar tabara an shafe shekara da shekaru ana gwabza yaki tsakanin kabilar nan da kabilar nan
an kashe mutanen da basu gaza 100 kaza ko 1000 kaza ba akan kwantar tabara akan zaren dinki sai kaga wannan kabilar da wannan kabilar suna ta gwabza yakin da yaki ci yaki cinyewa an dauki wata da watanni shekara da shekaru to musulunci kuma da yazo sai tsawatar akan zubar da jini ya haramta zubar da jinin mutum musulmi annabi yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdai thalathah bai halarta a zubar da jinin mutum musulmi ba sai in ya aikata dayan abubuwa guda uku na farko idan mai aure ne yayi zina nan ya halarta a zubar da jinin sa a kashe shi na biyu idan yaje yayi kisan kai shi ma ya halarta a kashe shi wan nafsu bin nafsi na uku idan ya bar addinin musulunci yayi ridda ya halarta a kashe shi amma idan ba waɗannan dalilai guda uku ba ya haramta zubda jinin mutum musulmi to sayyidina Uthman da ya kalli wannan karantarwa na addinin musulunci ya kalli tsarin mushrikan Makka na yadda za a dauki watanni ana zubda jinin mutumin da bai ci ba bai sha ba akan dan abin da bai taka kara kariya ba sai banci cewa eh ko shakka babu ko tantama babu wannan shine addinin da ya kamata a ce kowa ya runguma sannan abu na kusa da ƙarshe kenan anan kamar mawallafin littafin nan ya mana ishara game da dalilan da suka taimaka wa sayyidina Uthman wajen rungumar addinin musulunci ba tare da ya samu tararradi ba wato yayi ta comparing din addinin musuluncin da kuma addinin mutan Makka sai ga duk inda ya yi kokarin daidaita wannan addini da addinin mutan Makka sai ga addinin musulunci yana gaba addinin musulunci yana sama dabi'u da addinin musulunci ke kira dabi'u ne waɗanda suke kyawawa idan kuma ya waiwaya ya kalli dabi'un da mutan Makka ke tafiya akai masu bautan gumaka sai ga dabi'u ne munana to sannan ya sake waiwayawa ya kalli manzon Allah karan kansa ya kalli dabi'unsa da halayyarsa sai ga dabi'un mutumin da ba zai taba maka ƙarya bane tunda su mutanen Makka gabanin a aiko manzon Allah sun shaide shi da gaskiya sun shaide shi da rukun amana shi yasa annabi yayi wata dabara na tsayar musu da hujja a kawunansu lokacin da aka aiko shi aka masa umurni ya bayyana da'awarsa bainal jama'a to sai annabi yayi wata dabara lokacin da ya fito zai bayyana da'awar tasa ya hau kan dutse na Safa kamar yadda suka saba idan mutum yana da sako da yake so ya isar wa al'ummar garin Makka zai hau kan dutsen Safa sai ya yi kuwa to anan duk lokacin al'umma ko galibin su za su hadu a gaban shi wannan mai yayi kuwa sai isar musu da sakon da yake so ya isar to abin da annabi yayi kenan ya hau kan dutsen Safa yayi kuwa galibin mutan Makka suka hadu saboda sun san in har ka ji an yayi kuwa to akwai sakon da ake so a isar to annabi sai da ya tsayar musu da hujja a kawunan su dube da irin dabi'un sa da suka sani da irin halayyarsa da suka sani yace yanzu shin kuna ga inda zan ce muku a bayan dutsen nan akwai dandazon mayaka da za su kunno kai su shigo garin Makka za ku gaskata ni suka ce me zai hana mu gaskata ka abu mu taba kama ka da ƙarya ba ka kenan annabi sun masa shedar gaskiya tun yana kankani har ya girma ya kai ga munzalin da aka masa wahayi ba wanda zai ce gashi daidai da rana daya annabi ya taba masa ƙarya suka ce ai ba abin da zai hana mu gaskata ka saboda ba mu taba kama ka da ƙarya ba to shine annabi ya ce ni manzo ne gare ku ku karbi abin da nazo da shi in kun ki kuma akwai azaba mai radadi za ta sauka gare ku to sayyidina Uthman ya duba halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabi'unsa mutum ne da ba a taba kama shi da ƙarya ba wannan na farko kenan mutum ne da ba a taba kama shi da cin amana ba bai taba cin amanar wani ba babu wanda mu'amala hulda ta hada su da manzon Allah ya ci amanar sa ko mutum daya babu kenan yana da kyakkyawan tarihi. To sayyidina Usman da ya kalli waɗannan bangarori dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hasali ma idan husuma ta faru tsakanin mutan Makka saboda yadda da suka yi da manzon Allah, da aminta da suka yi da manzon Allah, shi suke sa ya zama alƙali. Lokacin da ruwa ya zo ya ɗauke wani sashe na jikin katangar ɗakin Ka'aba, mutan Makka suka sake gina ɗakin Ka'aba. Da aka zo za a ɗauki Hajarul Aswad a sanya shi a gurbinsa, sai aka samu husuma tsakanin ƙabilun Makka, ƙabilun Quraisha na Makka. Kowace ƙabila tana so a ce ita ta ɗauki Hajarul Aswad ta ɗora shi a gurinsa. Ƙabilar Banu Taim tana so a ce ita ce, ƙabilar Banu Adi tana so a ce ita ta saka, ƙabilar Banu Umayya tana so a ce ita ce, ƙabilar Banu Hashim tana so a ce ita ce. Kowace ƙabila tana so a ce ita ce. Ƙabilar Banu Tamim tana so a ce ita ta ɗauki Hajarul Aswad ta aza shi jikin ɗakin Ka'aba. To sai a nan husuma sai ya kaure tsakanin ƙabilun. Kowace ƙabila tana cewa ita ce, wacce ƙabilar ta ce ita ce, ƙabilar Banu Shaiba ta ce ita ce, ƙabilar Banu Abdulmanaf ta ce ita ce, har ya kusa ya kai su ga yaƙi. To shi ne wani dattijo a cikinsu sai ce, maimakon mu ɓata lokacinmu mu zubda jininmu a banza, mu nemi mutum ɗaya mu nemi mana hukunci, hukuncin da ya mu kuma kowa ya sallama. Sai suka ce, to yanzu dabarar da za a yi, duk wanda ya fito daga wannan kofar shi zai mana hukunci, kawai sai manzon Allah ya fito daga wannan kofar. Sai kowa ya ce, a mun yarda da wannan matashi ya mana hukunci, saboda kowa ya yarda da amanarsa, kowa ya yarda da gaskiyarsa. Sai aka ce annabi ya zo ya musu hukunci. Annabi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa, ya ɗauki dutsen Hajarul Aswad da hannunsa mai albarka ya ɗora kan mayafin. Sai ce, shugaban kowace ƙabila ya zo ya kama gefen mayafin. Shugaban ƙabilar Banu Shaiba ya kama gefen mayafi ta nan, na ƙabilar Banu Adi ya kama ta nan, na ƙabilar Banu Taim ya kama ta can, na ƙabilar Banu Tamim ya kama ta can, na ƙabilar Banu Umayya ya kama ta can. Ya ce, to ku ɗaga Hajarul Aswad ɗin a haka. Sai suka ɗaga, da suka je jikin ɗakin Ka'aba, annabi sai ya ɗauki Hajarul Aswad ɗin sai ya sanya shi a gurbinsa. To sayyidina Usman ya yi dube zuwa ga waɗannan ɓangarori na ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya zo da addini a ce addinin ba na gaskiya ba ne, ya ce ba zai yiwu ba. Dole wanda ka yarda da gaskiyarsa, ka yarda da amanarsa, ba a taɓa kama shi da ƙarya ba, ba a taɓa kama shi da ha'inci ba, ba yadda za a yi ya bar ƙarya wa mutane ya zo ya yi ƙarya wa Ubangiji. To wannan duka sai suka sanya sayyidina Usman wajen karɓan wannan addini na musulunci gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. To sai dai bayan sayyidina Uthman ya karɓi wannan addini na musulunci, ya haɗu da ƙalubale mai girman gaske. To amma lokaci ba zai ba mu dama wajen nazartan ƙalubalen da sayyidina Uthman ya haɗu da shi ba. Bayan ya karɓi addinin musulunci, za mu jinkirta bayani kan wannan ƙalubale, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa. Sai mu dasa aya a nan, abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.